Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 16 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jeddah na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantakar Amurka a gabas ta tsakiya. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harbar roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine din ke yi da Rasha.
To a cikin shirin har ila yau za mu leka jihar Oshun da ake wato da ke kudu maso ga yammacin Najeriya inda ake zaben gwamna domin jin halin da ake ciki.
To halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rokunan zaɓe an kammala zaɓe. Waɗanda suka kada ƙwarƙwaransu da dama ga sunan ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da aka samu da alƙaluman da aka samu na ƙuri'u sannan su bar wuraren.
A Najeriya har ila yau gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kara matakin da suka dauka na baiwa Bola Tinubu shawara kan ya dauki Kashim Shatima matsayin abokin takararsa.
Ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba. In kuma ba an fara ta haka ba, ai ba zai yiwu a iya soke shi ba. Domin matsalolin da suka dami kasan nan ba matsala ce ta addini ba.
Za kuma ku ji cewa Jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayinta kan mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine, kazalika Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jeddah na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantakar Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron kolin kungiyar kasashen GCC plus 3 inda zai gana da wakilan kungiyar kasashen na yankin Gulf wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar da hadaddiyar daular Larabawa gami da Masar, Iraki da Jordan. Har ila yau ana sa ran zai tattauna akan batun tsaron makamashi da shugabannin kasashen yankin na Gulf, amma hadimai sun ce babu wata sanarwa da za a yi game da batun mai har sai lokacin taron kungiyar OPEC Plus wata mai zuwa, wato kungiyar kasashe 13 mambobin OPEC da wasu kasashe 10 masu arzikin mai ciki har da Rasha. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki hudu zuwa kasar. An dakile ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka fada kan filayen da babu komai a cewar sojojin kasar. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ta maida martani ta hanyar kai hari ta sama akan wasu wurare biyu na mayakan Hamas. Rundunar ta kuma ce cikin wuraren har da wani ginin karkashin kasa na Hamas mai dauke da kayayyakin da ake amfani da su wajen kera rokoki. Hamas dai ita ce kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama da ke mulki a zirin Gaza. Harin na zuwa ne yan sa'o'i kadan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bai Isra'ila inda ya yada zango a ran gadin da yake yi a gabas ta tsakiya da nufin zurfafa dangantaka Isra'ila a yankin. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harbar roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine din ke yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin kasar dakile dakarun Rasha a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Wani babban jami'in sojan Amurka da ya nemi a safe sunansa don yin magana akan yakin ya ce makaman harbar roka da Amurka ta ba Ukraine da ake kira HIMARS a takaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da Rasha. Shi ma mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Ukraine Alexander Mutuzianik ya bayyana irin rawar da makaman na harbar roka na HIMARS da ke cin dogon zango ke takawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan za mu sake dawowa da karshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya, rahotanni daga jihar Oshun da ke kudu maso yammacin kasar na cewa an rufe rumfunan zaɓe yayin da ake tattara ƙuri'un da aka kada a zaben gwamna da ake a jihar a yau Asabar, inda 'yan takara 15 suke fafatawa. Ko da yake zaben ya fi karkata ne akan manyan 'yan takara biyu, wato gwamna mai ci Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu, da kuma sanata Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. Dazunan na tuntubi wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal, wanda ke Oshogbo, babban birnin jiha ta Oshun, inda ya mun karin bayani kan halin da ake ciki.
To, halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rumfunan zaɓe an kammala zaɓe, waɗanda suka kaɗa ƙuri'unsu da dama ga sunan ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da aka samu da alƙalin man da aka samu na ƙuri'u, sannan su bar wuraren. Halin yanzu dai zaɓe ana cewa ya kankama.
To Hassan, gabanin a kawo ga wannan mataki, ya ka kalli zaben tun daga faransa, wato bayan da aka buɗe rumfunan zaɓe, an samu wani ƙorafi ko wata matsala da ta wakana?
To yawanci tun da sanyin safiya jami'an zaɓe suka zo watan rumfunan zaɓe, kuma jama'a sun fito tun da safe, wasu ma nan jami'an zaɓe suka same su suna jiran a fara tantance su, sannan suka haɗa ƙuri'a. To duk rumfunan da ne zagaya a cikin nan birnin Oshogbo, dukkan su yawanci ana iya cewa in dai ba abin da an karasa ba sun fito a cikin lokaci, sannan kuma su yi kada ƙuri'a kamar yadda nace su ma sun fito a cikin lokaci. Sannan duk inda ne zagaya bayan da aka tantance wasu suna kada ƙuri'a, na farko dai ban ga wata matsala ba kamar a ce rigima ko wani rikici ko wani tada zaune tsaye. A gaskiya an yi zaɓen cikin zaman lafiya kuma da kwanciyar hankali, domin mutane sun shiga layuka kuma an tattace su sun kada ƙuri'a, sannan da yawa sun fito kwaya da ƙarfafa mutane sun fito fitowa kuma, domin duk rumfar da ka ji za ka iske ta tumbul ko kuma cike da mutane maza da mata masu son su kada ƙuri'a.
To kamar akwai rahotanni da ke nuni da cewa an samu matsala ta sayar ƙuri'u da ake zargin wasu sun yi, kamar kun ga wata alama da ta nuna haka?
Eh, ima na samu wannan labari na cewa an samu matsala ko kuma in ce an samu wato sayan ƙuri'u a wasu rumfunan zaɓe. Gani dai rumfunan zagaya ne ce, ban ga inda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a ba, amma wasu rahotanni sun nuna cewa a nan ma cikin birnin Oshogbo a wasu yankuna an yi sayan ƙuri'u, kamar wasu rahotanni da na gani ga irin su wato yanar gizo. Sannan wasu rahotanni sun nuna wajen birnin Oshogbo akwai wani gari da aka kira wajen Ilesha, yana da ɗan nisa da birnin Oshogbo, rahotanni sun nuna can ma an yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a, amma a nan yawancin wurare to ba a fidda kuɗi a fili ma gani ba.
To a Hassan, a ƙarshe ya batun tsaro a birnin da sauran, wato shi birnin na Oshogbo da kuma sauran kewaye ya kankama a lokacin da ake wannan zaɓe?
To gaskiya an ɗauki matakan tsaro, domin a cikin tsaron da aka ɗauka akwai jerin gwanon jami'an tsaron da suka haɗa da sojoji, 'yan sanda, wato dogarawan kare farar hula, civil defense, customs, immigration, duk wani jami'an tsaro da aka sani a Najeriya har da 'yan vigilanti suna zagaye a cikin birnin Oshogbo har da ƙauyuka. Sannan kada ka manta an ɗauko jami'an tsaro daga arewacin Najeriya ma, daga masarautar Najeriya irin kudanci ma ko kuma kudu maso kudu, duk an jibge su a nan birnin Oshogbo domin ganin cewa an samu yin zaɓen nan lamun lafiya a cikin kwanciyar hankali, kuma jami'an tsaro sun yi aikinsu. Har yanzu nake magana da kai, ga jami'an tsaro nan da yawa suna kallon jami'an wasan zaɓe da kuma masu zaɓe inda suke jiran a kira ƙarfinsu kafin su wuce.
Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Mataimakiyar ministan raya al'adu ta ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya Juma'a cewa al'adun ƙasarta na fuskantar hare-hare daga Rasha kuma dole ne a kare su. Shugaban ƙasar Rasha Mr. Putin ya sanar da cewa al'adun ƙasar Ukraine ne makasudin wannan yakin, abinda Katerina Chuwaba, mataimakiyar ministan raya al'adu da manufofin yaɗa labarai ta Ukraine, ta tunatar kenan a wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. ta ce ba ma ba mai da makamai masu linzami na Rasha da suka yi barna tare da lalata biranen Ukraine sun kuma shafi muhimman wuraren tarihi da yawa. Hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta tabbatar da lalata wuraren al'adu 163 tun bayan da Rasha ta kaddamar da kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, cikin su har da wuraren ibadar addinai, gidajen adana kayan tarihi fiye da 10, gine-ginen tarihi 30, abubuwan tarihi guda 17 da kuma ɗakunan karatu 7. Fiye da rabin waɗannan wuraren suna yankin Kharkiv da Donetsk ne. Hukumar UNESCO ta ce wuraren al'adu a Kyiv, babban birnin ƙasar, su ma an lalata su sosai. A jiya Juma'a, sojojin ƙasar Mexico suka kama shahararren mai safarar miyagun ƙwayoyi Rafael Caro Quintero, wanda ke da hannu a kisan wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Amurka a shekarar 1985, bayan kusan shekara 10 da ya bar gidan yara a Mexico kuma ya koma fataucin miyagun ƙwayoyi, a cewar sojojin ruwan Mexico. An kama Caro Quintero ne bayan da wani kare da ke taimakawa wajen bincike mai suna Max ya gano shi a inda ya boye a daji a garin San Simon da ke jihar Sinaloa a lokacin wani samaman haɗin gwiwa na sojojin ruwa da ofishin babban lauyan ƙasar, a cewar wata sanarwar sojojin ruwan. Wurin kamen na a yankin tsaunuka ne a kusa da iyakar Sinaloa da jihar Chihuahua daga arewa. Hukumar rajistar waɗanda aka kama ta Mexico ta yi rajistar lokacin da aka kama Caro Quintero da tsakar rana. Akwai sammacin kame biyu da ke jiran sa yanzu haka, da kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta tasa ƙiyarsa zuwa Amurka don fuskantar tuhuma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun yi alawa da yadda Rasha ta yi fatali da dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar mamayar da ta yi wa ƙasar Ukraine, saboda a ce wasu hakan alama ce da ke nuna girman barazanar da ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ke fuskanta daga waɗanda ke da ra'ayin amfani da ƙarfin soja don cimma burinsu. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nishar Hasumi Masaudu da ke bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da yakin da Rasha ke kafsawa da Ukraine ya nuna a fili ƙarara rashin dacewar wannan yaki da ke zubar da kimar nahiyar Turai a game da maganar mutunta yancin ƙasa da ƙasa.
Depuis la deuxième guerre mondiale, on a pensé qu'il n'y aurait pas de guerre en Europe. Aujourd'hui, nous avons la guerre sur le continent européen.
Yace tun bayan yakin duniya na biyu, an yi zaton ba za a sake fuskantar ɓarkewar yaki a Turai ba. Amma kuma yau an wayi gari nahiyar ta fada cikin yanayin yaƙi, wanda shi ne mafi muni a tarihin duniya, ganin yadda ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya ta mamaye makwabciyarta. Abinda muke ganin ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa, ya kuma saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Dokokin ƙasa da ƙasa ne ke baiwa ƙananan ƙasashe irin namu damar cin gashin kansu, domin ba mu da ƙarfi. Idan haka siddan za a waye gari saboda ji da kai wata ƙasa ta mamaye makwabciyarta, ba maganar ƴanci ko kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Shi yasa muke bin sahun kasashen da ke Allah wadai da wannan mamaya irin ta zamanin jahiliya. Hakan ne ma yasa tun a tashin farko muka goyi bayan kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a game da rashin cancantar wannan yaki.
C'est notre position sur la guerre qu'il y a sur leur continent.
Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta yaba da matsayin na hukumomin Niger dangane da yakin na Rasha a Ukraine.
L'ordre international est l'objet d'attaques sans précédent et donc je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger.
Tace tsarin tafiyar siyasar duniya ya shiga cikin halin kangin da bai taba fuskanta ba a sakamakon yakin da Rasha ta kaddamar a Ukraine. Matsayin nan na Niger abu ne da ke daidai da matsayin kasashen duniya, saboda abu ne da ke taba yancin rayuwa kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata. Mu ma muna turta kashe-kashen da Rasha ke da alhakinsa a yakin da ta kaddamar.
terrible des crimes de guerre qui accompagnent les actions russes en Ukraine.
Waɗannan ministoci sun bayyana matsayin kasashen nasu ne a yayin ziyarar da ministar harkokin wajen Faransa da abokin aikinta na tsaro suka gudanar a jiya a nan Nijar, Dabura da tantaunawar da suka yi da takwarorinsu a game da tsarin daftarin da dakarun kasashen biyu za su yi amfani da shi a fagen daga bayan kaurar sojojin Barkan daga Mali zuwa Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To idan muka sake komawa Najeriya, bayanai na ci gaba da bayyana dangane da yadda dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya kai ga zaɓin tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa. Lamarin da wasu suke yabawa yayin da wasu suke adawa da shi duba da cewa dukkansu su biyun daga addini ɗaya suka fito. To sai dai yayin da ya kai ziyara jihar ta Oshun a ƙarshen makon nan don marawa gwamna Adegboye ga Oyetola baya a zaben da ake yi a yau. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce lokaci yayi da Najeriya za ta yakice nuna fifiko kan batun addini idan an tashi zaben dan takara. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambuwal ya yi kuma mana daga Oshogbo babban birnin jihar ta Oshun.
Tambayi mai girma gwamna ko me yasa suka ba Bola Tinubu wannan shawara na ya dauki musulmi
da aka dauka anan shine ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba in ko ba an fara ta haka ba ai ba zai yi a iya soke shi ba domin matsalolin da suka dami kasar nan ba matsala ce ta addini ba matsala ce ta abubuwa na ci gaba abubuwa na zaman lafiya abubuwa na tattalin arzikin kasa abubuwa dai na sauran abubuwa kamar samun wa ma'attasa aiki da sauransu wannan shine muhimman abubuwa da suka zama kafa amma ba bambance na kabilanci ba ko kuma bambance na addini ba lokacin da aka zo zabe waye zai tsaya takara ai mu gwamnonin arewa mun ce a bai kamata sake zaba dan arewa ya zama shugaban kasar nan ba amma mun san shi shugaban in an zabi wani kaga zai zama Bahaushe ne da sauransu muka ce a haka ya kamata ba tunda mun shekara 8 muna mulki ya kamata mu mika wannan mulki ga kasar Kudu domin a cire waɗannan bambance amma ba mu ce a kai shi a ba wannan bila ko aba wancan ba amma kai shi Kudu duk wanda ya ci shikenan
na ƙara tambayar sa baya ganin zaɓin musulmi a lokacin zaɓin shugaban kasa ga jam'iyyar APC
ai ba zai hautar da matsala ba su ma kansu kristocin suna yin bayani kuma kristoci ai Allah ne halicce su Allah ne halicce mu su ma ƴan uwan mu ne tunda duk halitta Allah ce saboda haka kaga wannan mulki ba mulki ne Allah ya dan shiga ba za a shiga maganar bambancin addini ba za a shiga abin da ya damu kasar Najeriya domin Najeriya samu ci gaba kamar yadda
ya
kamata
ko me ya kawo gwamna Ganduje a wannan masallaci na Izala
tun daga ga nazo wannan masallaci na yi sallah tare da su an yi hudu ba mai amfani sosai da sosai kuma ni ma nayi bayani kamar yadda nayi masa bayani nazo wannan jiha da wannan gari domin mu taimakawa dan uwan mu wannan gwamna mai mulki na yanzu wanda kuma shi muke so a zabe shi ya sake zama wato gwamnan wannan jiha sannan kuma abin da ya kawo mu nan shine neman shugabancin kasar nan kun san cewa Alhaji Ahmed Bola Tinubu an bashi ta a jam'iyyar APC ne ya zama shugaban kasar nan
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Oshogbo a jihar Osun Najeriya
to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 hudu kenan ne ma da minti 17 a can jihar ta Osun dake Najeriya da Niger Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a kodayaushe kuma muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kazalika muna nan a shafin Twitter Facebook da Instagram yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya Yaba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin a dawo lafiya na baya mun duba wani batu ne da ya kunno kai tsakanin direbobin kamfanin sufuri na Bolt akan korafi da direbobin ke yi na rashin kare muradun su kamar yadda sauran kamfanonin sufuri suke kare muradun direbobin nasu wani direban Bolt da wakilin mu Hawwa Umar ta tattauna da shi wanda ya bayyana kansa da dallaji majhuru ya nuna damuwa akan yadda kamfanin ke musu rikon sakainan kashi sai dai ya kai inda yake cewa
ka zo na a gida ni yanzu na ina da mata da yara biyu na zo na a gida na gama na karanta estate management a Federal Polytechnic Nasarawa to aikin ne bata zo ba ni kuma wani lokaci na dan aikin printing amma to gashi na bolt din da ta zo uber ne ta fara zuwa kuma uber din ma lokacin da uber sun zo suna protecting driver don me yanzu na in ka tuka mota ka kai daidai ga kai nan kana ganin passenger in passenger ya canceling ride din nan Uber za su charging din shi da canceling ride din amma Bolt ba za su waye na abubuwan ba za su cancel waye na ride ba to shi kana neman aiki wani lokaci kana hanzarin neman aiki ba za ka san lokacin da ba za ka so ka duba rules din na ko regulations din nan ba amma bayan da muke cikin aikin ne wallahi shine yake ga miki yanzu nan aikin nan da zaki na ganin za ka je ka dropping passenger kana ganin passenger haka wallahi sai ka ga ta tana ganin ka haka sai ta canceling ride din na kuma ba za ta yi maka magana wai gashi ga dalilin da yasa ta canceling ride din nan ba kuma yanzu nan
shin mata ne kawai suke yin canceling ride na ji kana misali da mata
misali amma bari in ga miki a cikin 100% din mutanen da suke canceling ride da masu wulakanci wallahi ina ga miki 79 ko 80% mata ne I'm sorry to tell you this me zan ga miki yanzu nan akwai wata yarinya na dauke ta ta ci abinci a moto ta daburce mun moto na ina kan magana sai kamin ta sani bayan da na ending ride kamin da sani Bolt suka blocking ina me ya faru when I insulted a passenger to problem da muke ciki kenan
yanzu abin da kake so ka ce shine Bolt ta fi bawa passenger kariya akan kenan driver
sosai sosai ko wanne dan Bolt in kika same shi yau zai giya maka wallahi in dan Bolt in baka da hakuri baka da jimriya ba za ka iya aikin Bolt ba ina son giya miki wani magana akwai wani lokaci da na doki wai su yara kenan ba irin zagin da suka yi ba inda bayan da nace su soka ma moto kamin sani suka soka ma moto suka rubuta ma Bolt this driver is this wallahi kamin in hangara Bolt sun blocking dinka da in sai da nayi musu email me ya faru suka ce wai ai ni na yi fada da customer nace to ai waye na abubuwa ni ma mutum ne ku dinga tambaya balance ku dinga balancing issue da driver amma yanzu na in Bolt duk abin da ya faru ko driver ko passenger ya maka yaya ne wallahi in passenger ya yi reporting ɗinka Bolt kamin ka sani Bolt sai su block ɗinka 7 days wani lokaci 2 weeks kamin su dawo da kai ba kuma
za a iya cewa sati uku da suka wuce kun ma tafi yajin aiki sai kuma kuka dawo aiki shin an biya muku bukatunku ne kuka dawo aiki ko kuma me ya faru
gaskiya bukatan ba a biya ba abin da yasa muka bukatan abin da yasa muka yi yajin nan gaskiya charges ɗinsu 20% na yayi yawa don in kika duba na san Bolt su ne suka zo na suka create wannan app amma yanzu zai ga ni ina driver yau in motor nan ba nawa ba zan biya 25,000 naira every week yanzu nan kudin gyaran moto duk daga 10,000 dawo kasa ni ne mai gyara in ya wuce 10,000 ne shine mai moto zai gyara yanzu nan mai zan je in layi amma in kai kusan awa 4 ko 5 zan je kuma wani lokaci ga yan Bolt din mai tsoransu da yawa ana kwace musu motoci yanzu nan in ka zo na kana da app yanzu nan kina da mutane mana masu ordering Bolt mana da yawa wannan case ba dia ba so biyu ba so magana da nake miki muna neman protective measure from Bolt amma ba sa ba mu ina son ga miki wanda aka kwace musu motoci da drivers da aka kashe su aka kwace su musu motoci wallahi yanzu nan a garin Abuja sun fi biyar ina ga miki me yasa mu yanzu nan Bolt yanzu fa barin son ga miki kina passenger wannan sun kana da email address da wani phone number yanzu zaki ya karbi phone number daga ko ina ki register Bolt as a passenger da wani email ki kagoro wani email from nowhere bayan ka gama an kai in kika yi wannan abu da bai cancanta ba zaki ya ki zubar da number nan zaki ya kace zaki ya maki deny email din nan ba email ɗinki bane me yasa lokacin mun yi magana mun ce yanda da suka karbi database din darbobi ya kamata a ce su ma Bolt su karbi database din passenger don passenger suna yaudare mu sosai
Bayan ne kuma zamu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar mu a birnin Abuja Hawwa Umar da bakon namu Dan Lazi Bachiguro direban kamfanin sufuri na Bolt. da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to kafin mu ci gaba da shirin ga wannan sakon
Don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a buranan mu ku kasance da sabon shirin rayuwar birni
sadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin kuma da cikin kama zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damu na yake iya ga ma kenan
birni magamar sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama ya ji yanda ake dai ana kan samu da wani nan daga bayan nan na dan sai da ina dan sai da kayan wuta haka
don sanin wainar da ake toyawa a birni kasance da ni Salih Shehu Ashaka da muryar Amurka duniya a takun hannunku
yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
bar mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda yace salam biyo Hausa zan yi amfani da wannan dama in tunatar da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi kan alƙawarin da ya dauka na biyan tsoffin ma'aikata ƴan fansho hakokin su na gratuity wanda yanzu bai cika wannan alƙawari ba da wannan nake kira gare shi ya kamata ya dubi wannan lamari da idan basira domin a gaskiya waɗannan bayin Allah suna buƙatar agajin gaggawa sai kuma sakon babawo Umar Dan Musa mazaunin kasar Ghana wanda yake salam biyoyi Hausa ta tabbata ƙauyukan da ke zagaye da kananan hukumomin Dan Musa da Batsari da Safana dukkan su a hannun ƴan ta'adda suke domin kowace rana ƴan ta'addan suna tara mutanen ƙauyuka suna kai su gona suna yi musu noma mata kuma suna yayar ciyawa kuma ba kai saka ce ba za ka je ba domin gudun abin da zai biyo baya ya Allah muna roƙonka Allah ya kawo mana mafita sai sakon Almadu Adamu Baga wanda yake salamu murya Amurka ina kira ga al'umma karamar hukumar kukawa da mahaifata garin Baga da mu tashi tsaye wajen yin katin zabe dan ganin mun kai dan takarar mu da zai wakilce mu a majalisar dokoki ta jihar Borno a ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda yake ya ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halinmu ba ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro wacce ta sako ƙasar mu Najeriya gaba domin gaskiya lamarin sai du'a'i
yanzu kuma ga wato labaran duniya a takaice
A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantaka Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron kolin kungiyar kasashen GCC plus 3 inda zai gana da wakilan kungiyar kasashen na yankin Gulf wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa gami da Masar, Iraki da kuma Jordan. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargadi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki hudu zuwa kasar. An dakile ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka fada kan filayen da ba komai a cewar sojojin kasar. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harba roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine din ke yi da Russia. Inda suke taimakawa sojojin kasar dakile dakaran Russia a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Wani babban jami'in sojan Amurka da ya nemi a saka sunansa don yin magana akan batun yakin ya ce makaman harba roka da Amurka ta ba Ukraine da ake kira HIMARS a takaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da Russia. Mataimakiyar ministan raya al'adu ta kasar Ukraine ta faɗa a jiya Juma'a cewa al'adun kasarta na fuskantar hare-hare daga Russia kuma dole ne a kare su.
To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a iya samun matashin mu ta View Africa akan mita 102.5, sannan za a iya shafin mu a shafin mu na viewhausa.com a kodi yace yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Stani gabatar da shirin, sai kuma Hailu Haile da ya hada mana shirin baki din sa, da kuma engineer mu wato Nashwan. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare, idan Allah ya kai mu.